sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lasariya na yau Litinin 13 ga watan Disamban shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Maryam da kanun labarai.
Kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a jiya Lahadi suka gargadi Russia da ta kawar da zaman dadadin da sojojin da ta tafi akan iyakar Ukraine suka haddasa. Babban jami'i a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka yayi kira ga Amurka da za su iya karbar rigakafin cutar coronavirus na kafafa garkuwa da su je su yi allurar don samun kariya daga nau'in Omicron na coronavirus. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa wacce ya nuna ya kamu da cutar COVID-19 a jiya Lahadi, ko da yake baya nuna alamomin tsananin rashin lafiya.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa ɗan bindiga sun hallaka mutum takwas. Kana sun jikata wasu da dama a ƙauyen Finau a jihar Filato.
Ina samun wannan labari muka kuma kana wasu makonna, amma a yanzu jama'an gari sun dawo cikin daga an tsaro kuma cikin gari.
Hukumomin jamhuriyar Nijar kuma suna daukar matakan rage cunkoso a manyan kotunan kasar da kuma tsayanta hukunci akan masu aikata laifin fyaɗe.
Shari'a na manya-manyan laifuka da aljira a ce sai shekara biyar sau da aka yi shekarun baya, yanzu fata zuwa fata in an jima na ma a cikin fata uku a samu a yi zama, duk irin manya-manyan laifuka a samu a tattauna da su, mai sa'a ya samu sa'a a sake su.
Muna kuma dauke da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a jiya Lahadi suka gargadi Russia da ta kawar da zaman dadadin da sojojin da ta jibke akan iyakar Ukraine suka haddasa, ko kuma ta fuskanci abin da ta bayyana a matsayin gagarumin matakin karya tattalin arziki. Ministocin harkokin wajen kasashen G7 da suka yi wani taro a birnin Liverpool na kasar Ingila tare da shugaban kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai sun faɗa a wata sanarwa haɗin gwiwa cewa suna Allah wadai da sojojin da Rasha ta girki da kuma takalar da take yi wa Ukraine. Jami'an na diplomasiya da suka wakilci Amurka, Canada, Faransa, Jamus, Birtaniya, Italiya da Japan sun yi kira ga Rasha da ta kawar da fargaban da ake fuskanta ta bi hanyoyin diplomasiya ta kuma kiyaye nauyin da ya rataya a wuyanta na kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa game da bayyana gaskiyar ayyukan sojojinta. Jami'an leken asirin Amurka sun yi imanin cewa Rasha da ta girke dakaru 70,000 ko fiye da haka akan iyakar gabashin Ukraine ta yi ta kai hari kan kasar da ke tsohuwar tarayyar Soviet a farkon shekarar 2022. Ko da yake ana tunanin shugaban Rasha Vladimir Putin bai yanke shawarar mamaye yankin ba. Babban jami'i a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka yayi kira ga Amurkawa da za su iya karbar rigakafin cutar coronavirus na karfafa garkuwa da su je su yi allurar don su samu kariya daga sabon nau'in cutar na Omicron. Dr. Anthony Fauci, babban mai ba shugaba Joe Biden shawara a fannin lafiya, ya faɗa a shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC cewa nau'in Omicron ka iya fin karfin kariyar duk rigakafi uku da ake da su yanzu haka a Amurka. Kimanin Amurka miliyan 202 ne suka samu cikakken rigakafin coronavirus yanzu, amma mutum miliyan 53.8 su ne kaɗai suka yi allurar rigakafin karo na uku don karfafa garkuwa. Fauci ya ce akwai rahotannin kwarin gwiwa da suka ce bayanan farko-farko akan nau'in cutar sun nuna cewa idan mutum ya yi rigakafin coronavirus karo na uku zai samu garkuwar da za ta iya kare nau'in Omicron. Kwararru a fannin lafiya sun ce bayanan farko na nazarin nau'in cutar sun nuna cewa waɗanda suka kamu da nau'in Omicron sun fuskanci ƴan rashin lafiya, amma ba a san daɗaɗɗen illar da nau'in ka iya kawowa ba. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ɗan shekara 69 gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar COVID-19 a jiya Lahadi, ko da yake baya nuna alamomin tsananin rashin lafiya a cewar fadar gwamnatinsa. Wata sanarwa da fadar gwamnatin ta fadda ta ce shugaban ya fara jin bai jin daɗi ne bayan da ya bar wani taron makoki da aka yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa F.W. de Klerk a birnin Cape Town a jiya Lahadi. shugaban wanda ya samu cikakken rigakafin cutar coronavirus an killace shi yanzu haka a birnin Cape Town kuma ya dorawa mataimakin sa David Mabuza nauyin shugabancin kasar zuwa mako mai zuwa a cewa sanarwar fadar shugaban kasar a yan kwanakin da suka wuce an samu barkewar cutar da aka yi imanin tana da alaka da nau'in coronavirus na Omicron da ke kama mutane kusan 20,000 a duk rana masana kimiyya a Afirka ta Kudu ba su ga wata alama da ke nuna nau'in cutar na sanya mummunan rashin lafiya ba
to madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su wani mummunan hari da aka kai a ranar kasuwa a kauyen Pinau da ke jihar Filato yayin sanadiyar mutuwar mutum takwas kana wasu da dama sun jikata biyo bayan harbe-harben kan mai uwa da wabi a kasuwar kauyen kauyen na Pinau ya sha fama da ayyukan yan bindiga masu satar mutane da kuma yin garkuwa da su domin samun kudin fansa wakiliyarmu a Jos Zainab Babaji ta aika mana da rahoto akan haka
Hukumomi a karamar hukumar Wasai da ke jihar Filato sun tabbatar da wani hari a garin Pinau da ya yi sanadin rasa rayukan mutane takwas wasu da dama kuma suna asibiti ana musu jinya. Garin Pinau da ke masarautar Ashar a karamar hukumar Wasai na daura da manyan dazuzzuka da 'yan bindiga ke samun mafaka na yin garkuwa da mutane da kaiwa hare-hare kan ƙauyukan da ke yankin. A jiya Lahadi ne wasu 'yan bindiga dauke da muggan makamai suka fada kauyen na Pinau a daidai lokacin da ake cin kasuwa suka rika harbin kan mai uwa da wabi suka kashe mutane takwas da raunata wasu suka kuma kwashe dukiya da baburan mazauna garin shugaban karamar hukumar Wasai a jihar Filato Dr. Ado Buba ya tabbatar da mutuwar mutane takwas
wani biga da su su cikin garin Pinau din ana cin kasuwa da rana suna tayar da yabe suka tarwatar da jama'a an samu cikin al'umma wasu sun fuskance su a ƙarshe an samu dai bawakin mutum kasa muna samun wannan labari muka yi magana wa mutum magunga amma a yanzu jama'an garin sun dawo cikin jami'an tsaron suna cikin gari
akwai batun cewa ana samun ɗauki ɗaiɗaya na garkuwa da mutane kun san da wannan labarin
wannan mun kwanji muna fama da shi ba ma a nan ta area din Lagos ba cikin karamar hukumar Wasai da Kano ana samun irin wayannan kuma jami'an tsaro suna ya gurgudu a yanzu ma akwai wayanda suke hannu masu wannan da ke daidai din wanda aka kama
shugaban karamar hukumar Wasai kenan Dr. Ado Buba Malam Ayuba Ahmadu Gimbi wanda ya ga yadda lamarin ya auku ya shaida min cewa tun can suna fama da yadda 'yan bindigar ke satar mutane don neman kudin fansa kafin yanzu suka fara hallaka mutane da kwashe musu dukiya
ana kiran kasuwa suka shiga kasuwan suka dinga hargabin bindiga suka dinga harbi mutane dai a takaice dai sun harbi mutane mutum takwas wanda suna kwance flat wannan sun rasu ne sun fara shaguna sun ɗibi wayoyi riguna masu tsada wanduna masu tsada aka ɗiba zannuwan su tsada haka suka bi su kaɗi ba kasuwa suka ɗaure a baburan da suka ɗiɗi ba na mutane suka tafi da su
amma kun san inda suka fito
mutane zamfara wannan ne su ne wanda suka zo suka ɗanyi sansani a dajin abin da ya kama daga bangalla zuwa su aduwa
shi ma Muhammadu Dantala ya ce mutane sun tafka asara a garin na Pinau
abubuwa ba daɗin gani ba daɗin ji an yi asara da yawa masu abubuwa babura sun ci goma wanda aka sa babbi da babbi yanzu garin bangalla gaba daya an wace mutane duka kowa na gudu a haɗa da mutanen ƙasa wanda suka san jeji a yi amfani da aiki da su tare su aka zariya maganin
Al'ummar yankin dai na fatar ganin hukumomi za su samar da ƙwararren matakan kawo ƙarshen wannan iftila'i. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Adadin waɗanda suka mace ya ƙara a jiya Lahadi sakamakon mahaukaciyar guguwa da ta ratsa jihohi shida a kudanci da yamma ta tsakiya a Amurka da maraicen ranar Juma'a duk da cewa wani jami'in aikin gaggawa na fatan za a gano ƙarin wasu mutanen da suka tsira. Barna ita ce mafi muni da aka taba gani a jihar Kentucky inda adadin waɗanda suka mutu ya kai 80. Yawancin mace-macen sun faru ne a lokacin da mahaukaciyar guguwar ta rasattaka wani kamfanin sarrafa kendir. Mummunar guguwar da ba a saba gani ba a watan Disamba a Amurka ta ratsa nisan kilomita 365 a jihohin Arkansas, Illinois, Mississippi, Missouri, Tennessee da Kentucky amma barnar ta kai har zuwa kilomita 221 a jihar Kentucky. Gwamnan jihar Kentucky Andy Beshear ya fada wa shirin CNN na halin da ake ciki cewa na san mun rasa ƴan Kentucky fiye da 80 adadin zai zarta 100 wannan shine bala'in guguwa mafi muni da muka taba gani. A yau Litinin jami'a aikin ceto suka gano gawarwakin mutane daga baragwazon gidajen da suka ruguje sakamakon wani abu da ake kyautata zato fashewar gas ce da ta faru rana Asabar a garin Ravenusa da ke yankin Sicily na kasar Italy, yayin da hukumar kwana-kwana ta tabbatar da cewa akalla mutane 7 suka mutu daga hadarin. Karnakan da ke sunsuno abubuwa sun gano gawarwaki 4 da sanyin safiyar yau Litinin, ciki har da wata jami'ar jinya da ke dauke da juna biyu, kuma jami'an kwana-kwana da aikatar kare jama'a sun fito da su daga baragwazon gine-ginen a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. An gano gawarwakin mutane 3 tsakanin rana Asabar da Lahadi, har yanzu kuma ba a san inda mutane 2 suke ba, a cewar mai magana da yawun hukumar kwana-kwana ta kasar. A fashewar da ta faru rana Asabar, gidaje 4 suka ruguje, wasu 3 kuma suka lalace a cewar hukumomi. Sun kuma ce ta yiwu fashewar ta faru ne sakamakon sirarewar iskar gas daga bututun garin, ko da yake ana kan gudanar da bincike don gano takamaiman abin da ya haddasa fashewar.
Madalla Abeda Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a ci gaba da zaman manyan kotunan jihohi 8 na jamhuriyar Niger da na gundumomi 2 kamar yadda hukumomi na shari'ar kasar da kuma na duniya baki ɗaya ke bukata don rage cunkoso da ma hatsarin kamuwa da cututtuka musamman coronavirus da ta addabi duniya. A babbar kotun birnin Kwanni, alkalin gwamnati ya yi kira ga masu shari'a da su tsananta hukunci ga waɗanda suka yi wa yara ƙananan fyaɗe, kasancewa abin na ƙara yawaita a cikin ƙasar. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanzu haka manyan kotunan jihohi 8 da na gundumomi guda 2 na jamhuriyar Niger cewa a faransance da Cour de Justice de Grande Instance sun himmantu bisa umarnin hukumomin kasar na shari'a wajen gudanar da zaman shari'ar manyan laifuka da a can baya ake yi a kowace shekara 5 zuwa shekara 5 a wannan karo a kowane wata za a yi domin rage cunkoso a cikin gidajen yari da ma hana yaduwar cutar coronavirus. Babbar kotun shari'a ta birnin Kwanni da ke kasancewa ɗaya daga cikin manyan kotunan kasar guda 9 tare da halartar hukumar wannan kasar ta kare haƙƙin ɗan adam ta hanyar wakilinta Muhammadu Ziki mai gana wannan zaman, inda ma alkali mai sawar shari'a da sunan gwamnatin jamhuriyar Niger a wannan kotun cewa da procureur de la République a faransance ya yi kira ga masu shari'a da su tsanantawa mutanen da aka kama da laifin yin fyaɗe wa ƙananan yara, musamman kasancewa abin na ɗaukar wani sabon salo na yin ƙamari a baya-bayan nan a waɗansu yankunan ƙasar.
Sunana Mansur Ado, lawyer ne na gwamnati a nan masharanta ta birnin Kwanni. Wannan zama dai shine ake cewa zama na shari'a ta manyan laifuka. Wannan zama dai akwai shari'a zuwa 23 da za a yi, dukansu manyan laifuka ne, amma wanda suka hijin hankalinmu su ne harka ta faɗi. Muna da shari'a kaman guda 10 wanda duka fyaɗe ne aka yi, kuma a cikin 10 nan akwai guda 4 wanda ƙanƙanan yara ne wanda ba su kai shekara 13. Bayan wannan akwai kisan gilla, bayan kisan gilla akwai buge-buge kaman ka bugi mutum wanda baka da tsammanin kaman wannan bugun zai mishi lahani kuma yazo ya rasa ranshi, shine ake cewa a dokance ku mortal. Akwai kuma kashe mutum haka.
A cewar ɗaya daga cikin alƙalai mai shigar da shari'a domin ba da kariya ga ƙananan yara, yana mai cewa su kam hakan ta yi musu.
Tunana shi ku cimo, ina lauya na gwamnati na cikin kotu na 8
shari'a na manya-manya laifuka da an jira a ce sai shekara 5 ga wanda aka yi shekarun baya, yanzu fata zuwa fata in an jima na ma a cikin fata 3 a samu a yi zama da irin manya-manya laifuka a samu a tattauna da su, mai sa'a ya samu sa'a a sake su. Kun ji dai 4-2 ta babban alkali na kotu da shi ma minister public service procureur da kasa sun nuna cewa lalle lalle yawan zuwa ana da dusai 22 kuma cikin dusai kenan yace akwai fade kenan yace gaskiya sun gano da cewa fadin nan bai nan koma da fate to me asalin wannan to shi sana ya kira yace da doka ta tsananta a tsananta a samu a magance irin wannan fade da aka nan ga Islam harin aka so matasa su zaka wannan zama musu wa'azi kuma wannan zama musu darashi
shi dai wannan zaman shari'ar na manyan kotuna na kasar ta jamhuriyar Nijar na sawara fursoni su san makomar su kasancewa sukan share shekaru masu tsawon gaske suna zaman tunani ina lamari za shi da su ko da yake wadan suna cewa ai wannan ba laifi bane tunda zai sa mutun yawa kansa karatun ta nan tsu a gidan kurkuku Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar da
jama'a masu sauraron assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon za mu daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata idan ba ku manta ba dai muna tattaunawa da Dr. Abdullahi mai Kano ma dawaki na Jami'ar Bayero dake Kano inda yake magana a game da matsalolin da ilimi ke fuskanta a arewacin Najeriya a makon nan ma zai daura daga inda ya dasa aya inda yake zayyano kadan daga cikin matsaloli da ake fuskanta
abu na din kai wanda na damun sashin ilimi sai magana ne ta an siyasantar da harkokin ilimi a wannan kasar kan musamman a nan jahar mu ta Kano ana sa mutane a gurabe na shugabanci na bangaren ilimi da wata ila kana ina cewa suna da karancin sanin abubuwan da ya kamata a yi ko kuma menene ya kamata a yi sashin ilimin da dan a tabbatar sashin ilimin ya ci gaba ko kuma ba sa iya zama su saurare matsalolin da ke damun sashin ilimin su kuma zauna su tabbata an magance saboda sha'ani na siyasa abu na ƙarshe wanda shine mahallin shahid na wannan tattaunawa tace matsalar tsaro wanda mun bada misalai da yawa cewa akwai jihohi a nan arewa akwai jihohi a nan arewa maso yamma akwai jihohi da suke makotaka jihar Kano akwai wani sashi na nan jihar Kano wanda yake fama da matsalar tsaro ko ba dan komai ba har a nan Kano an kai matakin rufe wasu makarantu a wasu kananan hukumomi saboda yanayi na tsaro
akwai wani wa'ansu da suke gani akwai bukatar gyara akan batun tafiya waje neman ilimin gaba da sakandare ilimi a jami'o'i sai kaga wanda yake da hali maimako ya bar ɗansa ya karatu a Najeriya ya gwammace a ce ya fitar da ɗansa waje ya je ya yi karatu digirin farko ma ba wai digiri na biyu ba wani irin na kasu wannan al'amari yake janyowa harkar ilimi a Najeriya sannan akwai yadda al'amarin yake shafar tattalin arzikin kasar
magana ta gaskiya ita ce wanda yake da hali ya dauki ɗansa ya kai shi waje don ya yi karatu ba za ka ce wannan mutumin bai kyauta ba domin yana da hali kuma yana ganin zai iya kuma watakila ya yarda da tarbiyyar ɗansa idan ya kai shi yana yaro zai digiri na farko a wata ƙasa watakila ba zai shiga wata hanya mara kyau da zai yaro zai dawo da wasu ɗabi'u waɗanda ba su dace da al'ada da kuma addini sa dalilai na da yawa na farko idan kika kalli yanayin yanda sashin ilimin ƙasar Najeriya yake kuma musamman ilimin jami'a kina iya cewa kamar gwamnatin Najeriya ba ta ɗauki ilimin jami'a ko makarantun jami'o'i a wannan ƙasa da muhimmanci ba ana yi musu rukun sakainar kashi musamman ta bangaren samar da kudaden gudanarwa jami'o'in nan muna gani muna ji muna karantawa kuma mun san me yake faruwa cewa jami'o'in suna fama da kamfa na kudin gudanarwa tsakanin su na farko na biyu guraben karatun dake kasar yayi wa yaran da suke neman guraben su shiga kadan domin yanayin yanda jami'o'in ba za su ya wadatar da bukatu kasar nan ba misali dan baki kusan duk shekara yara za su zauna jam kuma za a ce kusan miliyan 1 amma capacity na jami'o'in kasar gaba daya a kowace shekara bana jin ya kai 120,000 ko 150,000 duka sauran yaran ina za a kai su kuma sai kiga duk shekara adadin yaran nan sama da miliyan 1 na zama jam din su rashin samun gurbin shi kansa matsala ne jami'o'in sun kasa fadada saboda babu kudin gudanarwa gwamnati ta kasa samar da jami'o'i ta maida hankali dan samar da yanayi na karatu ta kuma maida hankalin samar da malamai kwararru da suka sani suna koyar da yara a jami'in kasar so walhalu ne suke iyaye yawa ba wuri ba yanayi ba dama ga tsarba-tsarba a jami'o'i an yi jam an yi past jam duk wannan na daga cikin abubuwan da suke diskarajin iyaye da biyayen su suke wannan kuma zaki iya cewa mutum ya haka yana da hali shikenan yana da hali idan ya dauki dan shi haka yana yaro sai ta addu'a Allah ya dawo da shi yayi karatu kuma dabi'unsa da addinin sa da tarbiyyar sa intact kamar yadda ya tafi magana ta gabo da yake ta ya yake shafar yanayin tattalin arziki komai ki komai so duk wanda ya dauki kansa ko ƴarsa ya kai wata ƙasa ya yi karatu ko ta yi karatu dole zai biya kuɗi so kudaden da ya kamata ya kashe a cikin ƙasa ya kwashi ya kai wata ƙasa kuma za ki ga a duk shekara ana gaya mana biliyoyin daloli 'yan Najeriya suke kashewa don biya wa 'ya'yansu kudaden makaranta a wasu ƙasashe na duniya su ɗauka waɗannan kudaden za a kashe su a cikin ƙasar Najeriya wataƙila ma iya cewa za su taimaka wa tattalin arzikinmu wajen motsa su wannan ko ba komai yana jawo mana mu rasa wasu kudade da ya kamata mu zuba a ƙasarmu mu kashe wasu mu su amfana domin mun diba mun kai su wata ƙasa kuma wannan ya faru ko ya wanzu saboda rashin samun yanayi mai kyau na neman ilimi da samun da shi a ƙasar tamu
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji wasu daga cikin mahalarta wannan taron da kuma irin tasu fahimtar baki daya a madadin abokiyar aikin tamu Aisha Ma'azu da bakon namu sai wanda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam
Shan hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar
to madalla gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email sakonmu na farko na cewa salamu VOA Hausa lamarin tsaro a kasar mu Najeriya wallahi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a don haka muna kira ga daukacin al'ummar kasar mu ta Najeriya da mu ci gaba da yi wa kasar mu Najeriya addu'a Allah kawo mana ƙarshen zubar da jinin talakawa ba gaira ba dalili kuma Allah ya ci gaba da tona asirin yan bindiga masu kashe talakawa haka kawai amin summa amin nagode VOA Hausa sako daga Ibrahim Musa wa Dabarakin Ladi jihar Plateau Najeriya wannan sako ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe yace salam VOA Hausa maganar gaskiya kin zuwa jaji jihar Sokoto da shugaba Buhari yayi a daidai lokacin da wasu ƴan ta'adda suka hallaka mutane sama da 40 amma ya garzaya zuwa Lagos da nufin halartar wani taron wallafar littafi mu al'ummar Najeriya san ba mu ji dadi ba daga ƙarshe ina addu'a ya Allah ba mu shugaba na gari a zabe mai zuwa wanda ya san daraja da kimar mu sau kuma sakon Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya yace assalamu alaikum VOA Hausa maganar jin tsohon gwamnatin jihar Sokoto a Tahir Bafarawa yayi na shugaba Buhari ya ji tsoron ranar gamsuwa da Allah kan matsalar tsaro da ya addabi Najeriya a gaskiya Bafarawa ya tuya ya banta da albasa domin bai hada da masu daukar nauyin ta'addancin a Najeriya ba sako na gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa mu al'umma arewacin Najeriya mun yi tar da kalaman ministan ma'aikatar 'yan sanda ta Najeriya na cewa shugaba Muhammadu Buhari ba shi da isasshen lokaci ne ya sa bai zo jaji da kanshi ba a jihar Sokoto da Niger inda 'yan ta'adda suka yi kashe-kashen rashin imani amma ai a lokacin yaƙin neman zaɓe da kanshi ya zo waɗannan wuraren tare da ɗaukar musu alƙawarin tsare musu lafiyarsu da rayukansu don haka muna kira ga baba Buhari kawai ya sauka ya baiwa waɗanda za su iya tsare rayukanmu da lafiyarmu domin shi ta tabbata ba zai iya ba ya kasa daga Haruna Boda Inkaibo karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa sako na ƙarshe ya fito ne daga Jamila Ado Salati Goma ga Dabiri Jau da Fatin Ado Salati Goma ga Dabiri Jau suka jawo 'yan kasashen Burtaniya da Saudi Arabia da wasu kasashe biyu shigowa ƙasar mu Najeriya biyu bayan matakin da kasashen biyu suka ɗauka na haramtawa 'yan Najeriya shiga kasashensu ya yi daidai domin rama cuta ga macuci ibada ne kuma da Allah sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin yanzu ko ga Maryam ta dawo da takaitaccen labaran duniya
kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a jiya Lahadi suka gargaɗi Rasha da ta kawar da zaman ɗarɗarɗin da sojojin da su jibke akan iyakar Ukraine suka haddasa ko kuma ta fuskanci abin da ta bayyana a matsayin gagarumin matakin karya tattalin arziki Ministocin harkokin wajen kasashen G7 da suka yi wani taro a birnin Liverpool na kasar Ingila tare da shugaban kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai sun faɗa a wata sanarwa haɗin gwiwa cewa suna Allah wadai da sojojin da Rasha ta girki da kuma takalar da take yi wa Ukraine Jami'an na diplomasiya da suka wakilci Amurka, Canada, Faransa, Jamus, Birtaniya, Italiya da Japan sun yi kira ga Rasha ta kawar da fargaban da ake fuskanta ta bi hanyoyin diplomasiya ta kuma kiyaye nauyin da ya rataya a wuyanta na kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa game da bayyana gaskiyar ayyukan sojojinta babban jami'i a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi kira ga Amurkawa da za su iya karɓar rigakafin cutar coronavirus na ƙarfafa garkuwa da su je su yi allurar don su samu kariya daga sabon nau'in cutar na Omicron Dr. Anthony Fauci, babban mai ba shugaba Joe Biden shawara a fannin lafiya, ya faɗa a shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC cewa nau'in Omicron ka iya fin ƙarfin kariyar duk rigakafi uku da ake da su yanzu haka a Amurka. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa, ɗan shekara 69, gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar COVID-19 a jiya Lahadi. Kodayake baya nuna alamomin tsananin rashin lafiya a cewar fadar gwamnatinsa. Wata sanarwa da fadar gwamnatin ta fadda ta ce shugaban ya fara jin bai jin daɗi ne bayan da ya bar wani taron makoki da aka yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa F.W. de Klerk a birnin Cape Town a jiya Lahadi.
Masu sauraro ne takaitaccen labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lasariya sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 ke na agogon Ghana da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus da ta taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu na wannan lokacin Baba Yakubu makere da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya amma a dakatar shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.